Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Makamai masu linzami da Rasha ta harba sun afkawa gine-gine a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a Ukraine a jiya Asabar, kwana guda bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu akan yarjejeniyar da Majalisar Dinkin Duniya take marawa baya na sake bude tashoshin ruwa a tekun Bahar Aswad don dawo da jigilar hatsi. Makiyan sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Odessa da makamai masu linzami na jirgin ruwa. Rundunar sojin sama sun harbo makamai masu linzami biyu. Sun kai hari a kan gine-gine a tashar jirgin ruwan, inji rundunar sojin kudancin Ukraine a kan manhajar aika saƙon Telegram. Ma'aikatar noma ta Ukraine ta tabbatar da cewa akwai hatsi da aka ajiye a tashar jiragen ruwan a lokacin da aka kai hari, inji jaridan Kyiv Independent. Ana sa ran fitar da hatsi zuwa kasashen waje a cikin kwanaki biyu masu zuwa, a cewar bayanan ma'aikatar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin na Rasha akan Odessa ya nuna cewa Moscow ba ta da niyyar aiwatar da yarjejeniyar hatsi da aka kulla da Majalisar Dinkin Duniya da Turkiya da ita Ukraine kanta. Kasar China ta yi gargadi na sirri ga gwamnatin Biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi za ta yi zuwa kasar Taiwan a cikin watan Agusta, inji jaridar Financial Times a jiya Asabar. Rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargadin da China ta yin, suna cewa sun fi karfin barazanar da Beijing ta yi a lokacin da bata ji dadin ayyukan Amurka ko manufofinta akan Taiwan ba, wanda ita China din take ikirari. Batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja, a cewar jaridar Financial Times, wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu. A ranar 18 ga watan Yuli ne jaridar Financial Times ta buga cewa Pelosi tana shirin kai ziyara a Taiwan a cikin watan Agusta. Cutar kyandan biri mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin kotakwana na kiwon lafiya a duniya, inji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. Hukumar WHO ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa. An kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke bukatar haɗin kan ƙasa da ƙasa, da kuma zai kai ga bude tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin kasar Iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin Fars da ke kudancin kasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 17. An rawaito gwamnan birnin Ishtaban yana faɗa a jiya Asabar cewa ruwan sama kaman da bakin ƙwarya ya shafe kogin yankin. Jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba. Ma'aikatar kula da yanayi ta Iran ta yi gargaɗi game da yiwuwar samun ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a duk faɗin ƙasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama, da aka ɗora alhakin hakan akan sauyin yanayi. Bala'in ambaliyar ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi. Yayin da farashin kayayyaki ke ƙara hauhawa a faɗin duniya, 'yan siyasa na ta ƙoƙarin nemo hanyoyin kan yadda za a samu abinci mai rahusa, yayin da jama'a ke ƙara nuna adawa da tsadar rayuwa. Babban abin da ya janyo shi ne haramta fitar da abinci da nufin kare farashin gida da samar da kayayyaki, yayin da yawancin gwamnatoci a ƙasashe suke ci gaba da ƙoƙarin nuna wa jama'a masu fargaba cewa za a iya biya musu buƙatunsu. Ga masu kasuwanci, hauhawan farashin kayan dafa abinci daga mai zuwa kaza ya samu ƙarin farashi, inda mutane ke biyan ƙarin kashi 10 zuwa kashi 20 cikin 100 a wani gidan abinci na Soki Wu a ƙasar Singapore. Ga masu saye, wannan yana nufin suna ƙara biyan kuɗi da suka saba biya, ko abincin da aka rage masa inganci, ko aka cire wasu abubuwa gaba ɗaya. A ƙarshe, a ranar Juma'a alƙalai a kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da rashin amincewa a matakin farko da ƙasar Myanmar ta shigar akan shari'ar da ake yi na yi wa tsirarun 'yan ƙabilar Rohingya kisan ƙare dangi a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Shawarar kafa kotun ƙasa da ƙasa mai cikakken hurumi ta kafa wani mataki na sauraren shaidu da ake yadawa na cin zarafin al'ummar Rohingya wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce ya saba wa yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta shekara 1948. A cikin watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa zaluncin da aka yi wa al'ummar Rohingya a Myanmar wanda a da ake kira Bama ya kai matsayi na kisan ƙare dangi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne. Kasuwa
Assalamu alaikum mai saurare. To yau kuma dai a batun kasuwa a kai miki dole. Allah ya kawo ni wani bangare na kasuwar Muja Lawar a nan tsakiyar garin Bauchi. To domin dai sanin yanda al'amuran yake gudana, na zo ni ma keken shago. Alaga tumalan. To gashi Allah ya kawo ni a shagonka domin a kamini bayani akan wannan hidima ko kuma sana'an ku na kasuwanci da kuke gashi dai kaya da na gani iri iri. To da farko dan so ka gaya mun sunanka.
Sunana Hamisu Ahmad wanda kuma aka fi sani da Salele.
Malam Salele, ina neman bayani don saboda kayayyaki ne wanda yake ni dai in na je shago ba zan ga wannan tare wato dimbin kayayyaki ba. To amma kai gashi na ga kayayyaki iri iri wanda yake ban ma san su ba, wasu ma injuna ne wanda yake ban taba magani ba ni a rayuwa na gashi nan anan. To zan so ka gaya min menene ma'anan wannan hidima naku na fanceka.
To da farko jama'a assalamu alaikum. Wannan fanteka da kungiya ta taru ta sa mata suna fanteka engineering waje ne da take nan da dabarun kasuwanci da sana'a ta hannu. To sai yasa muka sa mata fanteka engineering saboda duk mutumin da ka zo nema na sana'a na hannu anan, ina cin direban jirgin sama ma an kana nema anan fanteka engineering yare da ka samu wanda yake da ilimin wannan sana'an anan wajen. Kuma an ka zo ta kasuwanci anan wajen, duk abin da ka san babu ita a shaguna na sayarwa sama da shekara 50 ko 70, da ikon Allah an ka zo nan fanteka engineering da ka zo ka samu wannan kayan. Yanzu an ka ga waɗansu abubuwan da anan wajen da ka ga mun kawo su anan wajen, gwanjo ne wani masana'anta wani irin tsofin attajirai ne wanda suka tara kayan a gidajensu ba su yi ma amfani da shi ba, amma da ikon Allah sai ka ga kayan ya shigo hannun 'yan kasuwan mu anan.
Wato ba da shi ainihin wannan sana'a gano, na ji ka ce wai direban jirgin sama ma in ya zo nan kenan kuna da ilimin yanda ake tuƙe jirgin sama ne
ranke dade. Wannan masana'anta da ka ganta a nan wajen akwai mai master degree wanda ya yi wannan ilimin bai samu aikin da zai je ya dauke shi a kwalin da ya iya ba. To an ya zo nan wajen da ya zama zauna gari banza a gari, sai ya zo wannan masana'antan wani ma leburanci zai zo ana da koda shi, wani kuma abin da ya karanta a kwali daban sai ga ya zo ya shiga sana'an walda ko kuma kafinta ko iron bender ko burkila saboda ya tsira da mutuncinsa da rayuwarsa.
Kana jin da kaman nawa ne? To alal misali ma kai ka fara wannan sana'a na fanteka?
To ni dai na fara wannan sana'a ta fanteka tun ina sana'a na hannu kafin Tris da Walda zuwa Ayon Janda. In na samu kuɗi ina ajewa a asusuna, har na samu jarin da bai wuce naira 10,011 ba, na zo na fara saya da sayarwar nan. Ni a wannan sana'a a waje na yanzu haka an ka dauke ni ka bani aikin gwamnati, ma ni danga kaman kaman daurin talala ne.
To kaman kun kai ku nawa nan a masu sana'a?
To mutanen mu dai da muke nan a kalla a nan fanteka, adadin mu an baka kai mu wajen matakin 12,012 ba, daga kai mu matakin 13,000 ko 15.
Ko za ka gabatar da man da kanka?
Lala Alhaji Ali Abdullahi Adamu, amma bai ne da Alhaji Ali Alasani.
Mallam Alhaji Ali Alasani, ga wannan hidima na fanteka, ya ko za ka mun karin bayani akan wannan hidima na sana'an ku?
Hakane. Wato mu sana'ar mu anan ta koshi abu ne kashi biyu, shine akwai kasuwa kuma akwai sana'ar hannu. A gwamnati tana iya ba mu yara mu koya musu sana'a daga kan wanda kafinta da plumber har da electrician. Haka muna koyar da yara da namu da kuma wanda gwamnati za ta kawo mana, muna koyar musu da wannan sana'ar hannu. Kuma akwai yan kasuwa wanda suke sayan su crab, karafu da sauran wasu abubuwa ne, duk wanda ya cancanci tsohon kaya ko ba ko ma menene ne tsohon kaya wanda muke siye muke siyarwa. Kuma sana'ar lalle muna neman gudunmuwa a wajen jama'a da kuma gwamnati, inda sauki ne samu a cikin gwamnati za ta tallafa mana da abubuwa, saboda a yanzu a nan layin muna da yara matasa kamar sama da 360
wanda suke cin abinci a
ƙarƙashin banda magidanta. Muna da magidanta mun kai kusan mutum 250 da manya kenan magidanta, wanda ni ina da kaina ni yanzu haka ina da yara a ƙarƙashin na mutum 10 wanda nake koya musu sana'ar aidan da wanda.
To idan muka duba ga batun irin kayayyaki da na gani, ga su wasu ma za a ce sun tsufa ne ruwa ya soma cin su, amma kai gashi nan naka adana su iyaya kake jin wannan za su tafi kuwa?
A wannan da su sai wanda suka fa haka muni ba suna sayuwa, mu ai damu muke shine fanke gashi injiniyar, wato ta kunshi abubuwa saye da sayarwa kuma da sana'a, shine abubuwan da yake tafiya a nan. Ko ma menene duk abin da ka gani wani ma yana baya ne, ba ma yana gaba bane, yana baya ba mu kasa ba yana baya, amma in Allah ya dace da komai sayan sa ya zo wata rana ya zo shi abu kaza yake da ba, wanda in yaje kasuwanni ba zai samu ba, amma in yazo nan mu sai a samu. Haka aje wani kayan shekara biyu ko uku ya halinka, amma Allah ya dace wani lokaci sai ga ko shi ake nema, da zo ana neman ka ma ai mun ga wani yana da shi, da zo ana neman ka ko kana ila da sai a zo a abu na kai insha Allah. Shekara na 35 ina wannan har.
To menene zaka ce ka gamu da shi na baci rai?
A wannan harka ba irin hadarin da ban samu ba. Hadarin da ban samu ba shine kamar a ce an yake nafas ina ko fashi, amma kamar in je in sai kaya a mun ko wannan an yi mun na sai kaya a Lakoja ya zama nan ko wannan na cutu a dalilin su.
Ƙarin misali za ka iya gaya mun kaɗan daga cikin kayan da ka fi harka da su?
Wato shi ne kayan da na fi sayi shi ne kamar ƙarfe kowane iri, daga kan mota mai diri da mara diri da can ƙarfe da rodi da can wani ƙarfe da yake zaɓi da wanda yake amfani da wanda ba amfani duk na
su. To har ila yau dai na samu daman jin ta bakin wasu wanda yake suka zo wannan wuri na fanteka domin koyan sana'a. To malam ka gabatar min da kanka.
Na awul Abubakar Abban Alhaji Melodi. Ni dai ina zaune a nan gurin ne dai, na zo cin abinci a nan dai, har Allah ya taimake ni na yi aure, na mallaki hankalin kaina, ina nan ina kan sana'a na, har ina dan samu daman aikin Ayon Janda nake yi.
To, da sarai, barka da yawa
sunana Mansur Muhammad kanin Alhaji Merodi
to ne koya a nan wajen sana'a
kwata alhamdulillah ina yin aikin ayen benda kuma ina yin kasuwanci duk dai ba wanda bai kuma alhamdulillah an samu rufin asiri daidai gurgudu
to kaman kai shekara nawa ko
kalala galla na kai shekara bakwai a nan wajen kuma muna zaune alhamdulillah da masu gidan mu lami lafiya kuma su ma suna jin dadin zama da mu
to har ila yau dai na ga wani ya zo nan wajen shi layin yan fanceka domin sayan wannan kayayyaki Allah ta mallam to gashi na ganka a nan ko menene kawo ka
assalamu alaikum ni dai na zo sayan rodi ne da kofa saboda aikin mai tashin nan muka zo mu samu kaya mai dan sauki a matsayin mu na talakawa kuma cikin ikon Allah muka saya rufa mana asiri shine ka ga muka zo nan wajen sayan kayan
dama ka saba zuwa nan ne
eh nakan zo ni sai sai duk lokacin da aiki mu ya tashi na gini muka zo mu samu kofar rodi a wajen su da ko sakon din kofa ko dai duk abin da na gini dai sakon ne muka zo ya kama mu zo wajen su mu zo mu saya
kai ka fi jin dadin zuwa din saboda
abin da yasa muka fi jin dadin zuwa nan saboda mu talaka ne muka samu sauki wanda zaka je ka tattaru sabo a ce maka 10,000 in ka zo kanin da ka samu saukin 3,000 to 3,000 da take ce maka wani abu
to jama'a da wannan dai muka kawo ga wato wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako sabili da haka wannan al'amura dai na kasuwan fanceka wuri ne wanda yake sai dai koyi abin da yake ka gani da wannan nake cewa Abdulwahab Muhammad sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
magana rabar Hassan Dankare ne mataimakin shugaba a hadin gwiwar ofisoyi a Nijar baki daya ke zai tsokani game da irin tabarbarewar rayuwa cikin iyali har muna ganin hancin tana shigowa cikin makarantu inda hulɗa tsakanin ɗalibai da malamai ta lalace ba uban girma babu da'a haka yake har zuwa cikin ma'aikatu na gwamnati sanin ya kamata ya tafi waɗannan abubuwa sun taso tun daga lokacin da Adamu da Hawwa'u suka bulshirewa umarni na Ubangiji suka ci wannan ya'ya na iccen sanin nagarta da mugunta ya sa mutane na aiki da hikima su ba ta Ubangiji ba Korintiyawa ta ɗaya sura 2 aya 6 ta nuna cewa hikima ta gari ita ce wata mace karbuwa daga wurin Ubangiji ba irin ta duniyar nan ba to jama'a kada wankin hulla ya kai mu dai har wannan annoba ta tashin ko muka Ubangiji mu juyo ga neman hikimarsa cikin rayuwar iyali cikin tarbiyyar da jama'a domin mu masu nasara ne idan muna tare da Ubangiji Allah ya taimake mu amin
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi dake jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar down syndrome Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girman su yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta cutar ta kan sa yaro ya zama mai tabin hankali tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da warhaka
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cuta ko kuma matsalan down
Down syndrome.
Idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhadu a wuri daya ba za a ware su a kira su da sunan cuta daya to in an tara su wuri daya sai a kira su da sunan syndrome shi kuma Down din an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta wato kwayoyin gado kowane dan adam yana da kwayoyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya idan sun hadu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a hade shi wannan Down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu wanda ya kamata ka samu kwaya biyu sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan idan ka tara gaba daya kwayoyin halitta maimakon 46 sai mutum ya kasance yana da 47 a wani lokacin kuma ba gaba daya bane aka samu karin guda daya ballin wani ne ya karu a kai saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne to amma daya daga cikin na 21 nan yana da wani balli kari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da kwayoyin halitta
ko menene ke kawo haka
yadda kwayoyin halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu da kwai na bangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 na namiji yana da kwaya 23 to kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23 bangare daya 23 to a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23 dayan kuma ya zama 22 ko kuma balli na dayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin din da ake magana na 21 din nan sai zama kenan 23 ne da dori to idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi to kuma ya hadu da 23 can wanda suke lafiya lau to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da dan kari akai
so likita menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome
to mafi yawancin alamomin ta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi za a ga fuskar tasu kamar ta danyi round kenan abinda ake ce kamar ta yi sifiri sannan kunnan su yawanci yayo kasa-kasa sosai sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin yayi fadi sai ya kasance karan hancin maimakon ya daga kwanta haka kuma yayi fadi sai ya zama idan su shi ma yana da wani dan canji da ake ganewa sannan akan su akan samu kiyar su maimakon ta zama tana dan sinye tayi fadi akan ga da yawa daga cikin su bayan wuyan su za a ga kamar kitse ya taru sosai haka fatar wurin ta yawa sannan kuma yawancin su suna kasancewa koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da dan gajarta sannan ba su da karfin jiki haka sannan kuma yatsun su za a ga yawanci yan gajajjeru ne haka masu dan kauri sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa Simeon Chris waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani zaka ga cewa wannan wala Allah Downs ne bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi bane
cutar tana daukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittun sa ya canja
a lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu
akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs din ne
akwai gwaji da ake yi abinda ake cewa chromosomal study abinda ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes sun za a duba su idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma daya yana da wani balli na wani kuma akan shi wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike shine za a tabbatar da cewa wannan wannan Down syndrome ne
to likita akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta Down
abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewa irin waɗannan matsalolin kamar Down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suke kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu, musamman iyaye mata wanda suka haura shekara 35, yawanci an fi samun irin wannan. Amma akan samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan. Kuma idan aka haifi yaro ɗaya da Down syndrome, to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani dan uwan shi shi ma da cutar Down syndrome.
Halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa?
A tana shafar abubuwa da dama. Na ɗaya tana shafar hankalinsu, da yawa akan ɗan samu ragin hankali. Sannan takan shafi zuciyarsu, takan shafi, mun taɓa yin maganar jandis misali, sukan samu jandis an haife su ɗin nan saboda kasancewar jikinsu ba ƙwari, tsokokin jikin ba ƙwari, sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi, sukan samu matsala da abin da ake cewa thyroid hormone, yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba, saboda haka suna samun matsaloli da dama. Sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hanji da ciki, saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba.
Ko da a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba, shin zai iya warkewa, zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala?
A'a, ba a warkewa, saboda kwaya ce ta kwayar halitta, saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala. Sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu, ana iya musu magungunan, misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar. Idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki. Wanda suke da matsalar sinadarin thyroid din nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau. A makaranta yawanci akan ware su, suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewar suna da wata bukata ta musamman, saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba. Akan koya musu yadda za su rayu, yadda za su koyi sana'a da sauransu. Akwai ƴan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa, kusan za a ce rayuwa mai kyau, wasu mawaka ne, wasu ƴan fim da sauransu, akwai irin waɗannan mutane.
To likita, tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar, yaya ya kamata ta kula da shi?
To abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa, a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Downs. Misali a duba zuciyar, a tabbatar cewa idan da matsala a dauki mataki, a gwada irin sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala, sai a yi maganin waɗannan abubuwan. Saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika, sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su, da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs, musamman ma a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya muna da ƙarancin alƙaluma, ba wai akan Down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka, saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je rijistar ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar. Amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je zaka ga suna da, misali bangare da ake ganin irin waɗannan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zan iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.